بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يبو دا قوديا ستبتغ الله تبارك وتعالى ليه حدا مو أولا مبابا مسلاتي ما البركة masallacin al-furqan masjidul furqan a zango ta lomi a kasar togo republic a gaban iyaye na mata masu albarka don isar da sako da nasiha kamar yadda aka saba ana wa'azzuka ga maza ko mata. Zan yi amfani da wannan dama wajen tattaunawa da ku akan wasu abubuwa da suke dalilai ne da za su inganta rayuwar ya mace, rayuwarta ta duniya ta yi rayuwa mai daɗi, ta koma ga Allah, ta samu babban rabo da taufiki da dacewa. Daman dai duniyar ana zama ne a cikinta, a idan a samu rabo kuma a samu taufiki a wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Waɗanne abubuwa ne za su inganta rayuwar mace? Ta zauna lafiya da Allah, ta zauna lafiya da abokan zamanta, kuma ta mutu ta samu rahamar Allah tabaraka wa ta'ala. Zan bi abun daki-daki dalla-dalla kamar haka. Abu na farko shi ne, duk mace musulma ita ce matar da take ƙoƙari ta ga ta bi umarnin Allah, ta bi dokokin Allah a cikin dukkan shi'uninta. Hiya tilkal mar'a allati tansa'u wara'a al-awamir الصادرة من عند الله تبارك وتعالى ومن عند رسوله صلى الله عليه وسلم. يتشي ما تدتكي جن جكي تبي الله تبي النبي تهوتا إذن بقى بي الله بابا بي من ذا الله بابا أنش قوى هلا أنش قدى موا. يتشي ما تدتكي إيماني دا الله حقيقني إيماني التي آمنت بالله وآمنت باليوم الآخر كما تي إيماني درانا كرشي. إتشي ما تدى سنة أون أيكا دتكي فكان يرجر الله كوفشن الله. إذا انتنا أيكي الله يا يددشي تتشيقبا. إذا انتنا أيكي زي قادم متدفشن الله sai ta watsar da shi kamar yadda suke dora aikinta a bisa mizani na shari'a a kan kanta da kuma gidanta da kuma dukiyarta da kuma iyalinta. Wannan shine ɗabi'ar macen ƙwarai wacce take za ta kasance ta yi koyi da irin manyan mata da suka gabata, Asiya imra'atu fir'aun, Maryam bintu Imran, Khadija bintu Khuwailid, Aisha ummul mu'minin, Fatima bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan sune manyan mata da ya kamata wajibi ne iyaye mata ku nemi tarihin su, ku ji yaya suka rayu, yaya suka yi wa Allah, yaya suka yi wa addini, ku bincike su, ku ɗauki darussa da fawa'id a cikin tarihinsu. Asiya matar Fir'auna. Matar Fir'auna amma yau ga ta a cikin Al-Qur'ani. Ki tuna waye Fir'auna? Ki duba jabbiranci, girman kai, zalunci, kafirci irin na Fir'auna. Amma yau ga wata mata ta iya rayuwa a gidansa. Ta yi ibada, ta bi Allah, har Allah ya ba ta gidan aljanna. Wa daraba Allahu masalan lil ladina amanu imra'ata fir'auna إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ألا يبقى مثالي قوضا نسيد إيماني إرم ما تفرعون. الله أكبر. ما تفرعون أما إتشي أسهون قبتشكما في إيماني أتشكما تا ta sha wahala. Fir'auna ya azabtar da ita, amma wannan bai hana ta bi Allah ba. Ta daga hannu ta ce rabbibnini indaka baitan fil janna, ya Ubangiji ka gina min gida a wajenka a cikin gidan aljanna. Wa najjini min fir'auna, ya Allah ka kare ni daga Fir'auna da mummunan aikin Fir'auna. ونجني من القوم الظالمين, يا الله ككاريني daga mutane ka tsare ni ka kubutar da ni daga mutane azzalumai. Ana kafirci, ana zagin Allah, ita kuma tana gina musulunci a gidanta. Irin wannan matar muke nema yau, irin waɗannan mata da za su gina gidansu akan bin Allah, akan bin shari'a. Ko da mijinki mai barna ne, ko da mijinki mai sabon Allah ne, ko da mijinki azzalimi ne, amma Allah ya jarabe kina aurensa, muna so mu ga tasirin musulunci a gidanki. Wace gudunmuwa kika ba wa Allah? Wace gudunmuwa kika ba wa shari'a? Me kika gina kafin ki mutu a gidanki? Ko kin bar gidanki ya lalace? Ko kin bar gidanki babu addini? Wani tanadi kika yi a matsayinki na yarinya wacce baki aure ba, yaya za ki gina musulunci a cikin gidanki? Ba ma san dogon labari, ba ma san dogon surutu, ba ma san ɓata lokaci. Al'amalu lid-din, aiki wa addini a cikin gidanki. Ita ce wannan mata mai kishin ta yi aure don ta gina musulunci a gidanta. Ta yi aure don ta tayar da 'ya'ya musulmi masu tarbiyya islamiyya, masu addini, masu hijabi, masu niƙabi, masu kunya, masu kamala, masu kame kansu, ba mazinata ba, ba mata masu neman 'yan uwansu mata ba, mata masu neman maza ba, ba masu surutu da gulmace-gulmace ba. A'a, yaya za ki yi ki gyara gidanki kamar yadda Asiya imra'ati Fir'auna ta yi ƙoƙari ta kafa musulunci a gidanta? Ta roƙi Allah, Allah ya kare ta daga makircin Fir'auna, kuma ya kare ta. Kuma yau gashi Asiya tana gidan aljanna. Asiya nawa muke nema? Bila adada. Wallahi mace tana da daɗin sha'ani in tana da addini. Wallahi duk matar da ba ta da addini a gidanta, rayuwarta ba addini, wahala ne kun. Ta wahala, ta wahal da wani. Ke mai rauni ce, ya kamata ki amfani da wannan rauni ki gina lahirarki. Wa Maryam ibnat Imran allati ahsanat farjaha فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. مريم itace mata ta biyu da nake muku shimfida muna so ku zama irin su Asiya ku zama irin suna na Maryam. Wace ce Maryam? Wama adrakum ma Maryam. Maryam in an ce Maryam ana nufin baiwar Allah, kamar yadda an ce Abdullahi ana nufin bawan Allah, to haka in an ce Maryam ana nufin baiwar Allah. Ku duba abin da Qur'ani ya yabeta, yace ahsanat farjaha, ta kiyaye farjinta, ta kiyaye mutuncinta, ba ta yi zina ba. Irin waɗannan matan muke nema masu kare mutuncinsu, ba matan da suke ba da kansu su wulakanta kansu. Kin me da kanki kina tallata kanki kamar motar haya, kowa yana shiga, kamar mashin na haya, kowa yana hawa, kina da daraja, kina da kima, amma kin zubar da mutuncinki, kin zubar da darajarki, kin me da kanki araha da wanda ya cancanta da wanda bai cancanta ba, yana neman ki ya biya bukatarsa akan ki, ya gudu ya tafi ya barki, yana miki dariya. Kin zubar da mutuncin ƴaƴanki da za su zo nan da shekara 100 da jikokinki, za a ce kaka kuma zinaciya ce. Ki zama irin Maryam allati ahsanat farjaha, ba zina bai isa ba namiji in ba shi mutunci na, sai da doka ta shari'a, sai da daurin aure da sadaki. Amma yau zinan mata ya zama ruwan rampant, mafi muni zinan matan aure. Allah Allah, ku rike amanar aure, ya ku mata mai aure. Ibn Hajar yake cewa zinan mai aure muninta ya fi zinan yarinya da ba taɓa yin aure ba. Dan ita zinar mai aure akwai kece dokar Allah, kuma akwai cin amanar miji. Amma yau ya zama ruwan dare, wasu matan su suke kai kansu wajen mazan. Mace ta zo da aurenta tana buga maza waya, tana chatting da su, tana neman su. A'udhu billah, mijinta yayi tafiya baya nan, ta je tana kwana da wani. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mijinta yana kasuwa tana buga waya tana hira da wani ba mijinta ba. Wata tana da ɗabi'a da zarar mai gidanta ya yi tafiya, mai tafiye-tafiye ne, daman tana da wanda yake zuwa ya ɗauke ta, ta yi wanka, ta gyara jikinta, ta yi kwalliya irin wanda ba ta yi wa miji, ta saka turare irin wanda ba ta sa wa miji, ta yi ado irin wanda ba ta yi wa miji, ta zo wani ya ɗauke ta, ta je ta lalata, ta ɗauko masa cikin wani, ta kawo masa gidansa, ya kai ta asibiti a yi awo. Ita wahala a kan ɗan da ba nasa ba, bai sani ba, an cuce shi, an kawo masa wani a gidansa wanda ba nasa ba. Wani yana da yaya a gidansa da yawa, sai ya ga wani yaro daban ne, in ya ce ya yi sai ce baran yi ba, kuma yana cin yayansa, in ya ce bari ya ce baran bari ba. Sai ya ce wa uwarsa, ke wannan ba ɗana ba ne, wannan yaron ba ɗana ba ne, me haka alaji, wace magana ne wannan? Ya ce wallahi ba ɗana ba ne. Ya ce duk ɗana in na masa faɗa zai ci, duk ɗana in na ce bari zai bari, ɗana ba zai iya kallon idona ya buɗe baki ya ce ba zan yi ba. Ya ce a nemi ubansa ya fita ya bar gidan nan, ta yi kuka ta yi kuka, ya ce ba ɗana ba ne. Kin san wasu Allah yana ba su ilhama. Matan nan da ta sha wahala sai ta ce ka rufa mun asiri, zan gaya maka gaskiya, a shekara kaza shekara kaza kai wata doguwar tafiya, ka tafi ka banni ba ciki, akwai abokinka, makocinka, yana zuwa gidan na yana kwana da a lokacin na dauki ciki kuma ka dawo ka dauka cikin ka ne kai ta masa wahala wannan shine yaro yace ai na fada na ce ba dana bane do kai hada kayan sai fita tace ka rufa mu asiri yace ai sai dai ku tafi tare aka je aka dauki yaro aka kai wa makoci aka ce ga danka shi ma kuma yace a ba na sa bane to kage illar zina yaro ya wulakanta uwarsa ta wulakanta ni ya kai ki kina da miji kina zina اختلاط الانساب to wallahi yau zamanin nan da yawa akwai mutanen da suna rike ƴaƴan da ba nasu ba sani ba shi sa malamai suka ce duk wanda zai aure yayi kokari ya auri mace mai amana matar da tahfazu zawjaha fi hadratihi wa ghaibatihi mai kiyayewa mutuncin mijinta ko yana nan ko baya nan ba matar da za ta ci amana ba ba matar da za ta cike mayaudariya ba maha'inciya ba wa maryam ibnata imran allati ahsanat farjaha nana maryam qur'ani yayi magana a kanta mahaifiyar annabi isa ta haife shi ba da miji ba فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها تجسك تكلموا من أبنجي وكتبه دلتتفن الله دكا تي إيماني وكانت من القانتين كمنا نمريم تناشك ما سبوتا ما في إبادة ما سيو الله ناعة إرموا النما تامكي نما سومكي سوم جنا سومكي سوم كفا والنذاس جنا رأيوا أكم بن الله ba wanda za su yi ta shashanci ba Maryam mace ce mai ibada Maryam mace ce mai kusantar Allah wazkur fil kitabi Maryam idin tabadat min ahliha makanan sharqiyya fattakhadat min dunihim hijaban fa arsalna ilayha ruhana فتمثل لها بشرا سويا قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا قالت انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله ايه للناس ورحمه منا وكان امرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جزء النخلة قالت يا ليتني مريم قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تهزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجزء النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم أولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وانا مريم تم كيسو وانا مريم تم هنا مريم إنا مريم إنا مريم أين المريم في الأمة الإسلامية؟ الله يا إما جنا أكنتا كدوب الدعاء وإن قبادي أكن إتديني وأنا ولي بداني نكامك أتشن قرآني أقول لي ديوة الله يزير ربيتا تاتو تشكي بامج قاتل إبادة dan ita tuntana yarinya aka dauke ta aka kai ta masallaci ba ta da aiki sai aikin masallaci sharan masallaci sai ibada daka ita ba ta san maza ba ku duba da Allah ya zo girmama ta sai ya girmama ta tare da jarrabawa daman Allah yakan girmama mutum ya hada masa jarrabawa sai turo mata mala'ika jibrilu sai mata bushi sai ta dauke ciki ta tashi ta bar inda take ta bar gidansu ta bar wurin iyayenta tana kurun masallaci take wajen ibada kawai sai ga naƙuda ta zo mata naƙuda a ba a san ba mace tana haihuwa ba namiji yau ina za ta sa kanta mai bautar Allah mai ibada yau gata tana naƙuda kawai ji ta ciki yana ciwo fa ajaa al-makhadu ila juz'in nakhla ta zo ta riƙe wata kututture na dabino kawai sai na ƙuda ta tsaga kai ta duba ta duba ta ce ya ubangiji ina ma da na mutu kafin wannan lokacin in zo in haifu ba miji don Allah ku duba yadda suke ƙyamar jina yau matan musulmi nawa suke zuwa su je su ɗauki ciki su rayar da cikin ya girma su haife su je su jefar da shi a kwata ko kwanan nan a Najeriya muna mitin da wasu kawai sai wasu yan agaji suka zo suka ce malam nace me ya faru ce wallahi malam jariri muka tsanta a bakin kwada nace jariri suka ce wallahi gashi nan har ya mutu ya fara kumbura a cikin zanin sa wata ta haifu ta jefa da shi babo fil ya gaba kukan sa har ya mutu nace to ba ni za ku kawo ba ku kai wa mai unguwa ko ku kai wa yan sanda haka aka je aka dauke wannan kun san waye wata ce cikin yan unguwar musulma mazinaciya daidina a gidansu ina iyayenta ina ubanta ina yan uwanta har ciki ya girma har ya kai ta haife shi ba sani ba sakacin iyaye ba kula da tarbiya kin isa ki zo ki mun ciki ki zauna mu a gida ta haife shi da haka nana Maryam ta ce ya laitani mittu qabla hadha ni kam ina ma da na mutu ya zama babu ni an daina tunani an manta da ni yaya za a yi na zo na haihu babu miji kawai sai Allah ya turo mala'ika ya ce a kiraye ta a gaya mata kar ki yadda ke bakin ciki kar ki damu Allah zai kare ki kuma Allah zai baki mafita za ki haihu lafiya kuma zai kare ki ki girgiza wannan kututture na dabino huzzi ilayki bi jiz'in nakhla kututturen dabino ne fa ta girgiza wallahi sai ga danyen dabino yana ta sako mata aka ce ki ci ki sha kuli washrabi wa kadri aina Sheikh Abubakar Mahmud Gumi rahimahullah cikin tafsirin sa yana bayani da sauran malamai suna bayani wannan yana nuna cewa idan mace tana da ciki juna biyu yana da kyau ta rinka cin danyen dabino wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhla tusaqit alayki rutaban shine rutab in an ce rutab ina irin danyen dabino mai zaƙin nan to yana da amfani ga mace mai ciki saboda nana Maryam shi ta ce ta haifi Isa alayhi salam kuma zai sa ki samu da mai albarka ta ci ta sha kuma ta haihu to yaya yau Maryam za ta yi ta haihu ga ɗa a hannu ba miji fa kuli washrabi wa qarri aina Allah ya ce in kin haɗu da wani kowaye shi ya miki magana ki ce yau azumi nake bana magana ki haka فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. دولة ستاعد إذا متعني سمت مغانا أئنا يا إتكا سامو وننا الله يتدو وننك أدرشي كتي أذني كتي هما يوبا وننا أدم دي إساء نيما غانا دشي الدنيا دي إساء فأتت به قومها تحمله سيغانا مريم تأتكو به da dan jaririn ta Annabi Isa kenan tana dauke da shi kamar yadda uwa take dauke da danta in ta haihu kalu sai mutanen ta suka ce ya Maryam kun ji ta ko kun ji Maryam din ko ya Maryam laqad ji'ti shay'an fariya lalle yau kin zo da ƙarya baki isa ba sai kin yi bayani kudu batun a can da ana zargin mace idan an ganta da ɗa babu uba ba miji aibu ne a gare ki kizo kina yawo da ɗa ba a san uban shi ba wani yaro ya bugo yana fata ya ce malam nayi mama na ta gaya mun waye baba na ta ki ta gaya mun na ce ina baba na ya girma ne ya ce ina babansa mutuwaye a gaya mun ina kabarinsa zai je masa addu'a yace ina kauyen babana in ba anan ya rayu ba ina abokanan babana ba labari ina gadan babana ya mutu uwa ba labari ina zanga hoton babana uwa ba labari ashe yaro bai da uba ashe yawo tai tai yarinta lokacin tana budurci wannan rawan kan na ƴan mata nuna isa na ƴan mata da shaidan kwadayin duniya na ƴan mata da rashin tsoron Allah na ƴan mata za ki lalata rayuwarki zoki da na sani ki kuka ba wanda zai share miki hawaye abin ya dame shi wannan ba ta iya magana ya mutu ne shiru ya yi hadari ne shiru ina ƙauyen babana shiru ina yawan babana shiru ina kaza shiru ashe babu uban to wannan ɗaya daga cikin abin kunya da za ki gamu da shi ya ke mai zina danki yazo ya rika ke ce ina ubansa sai wani makocin su ya ji labari yaro ya sa uwarsa a gaba yace kai ka daina bata wa kanka lokaci sai dai kai hakuri mahaifiyarka lokacin da take yarantarta ta yi yawo ta yi wasa a yawace yawacenta ta je ta samo ka bata isa ta gaya maka waye ubanka ba dan mutane da yawa ne suke zane da ita yaro malam mahadicin Qur'ani malamin islamiyya mai addini mai ilimi amma bai da uba wa ya cuce shi uwarsa wata ta bugo min waya tana cewa dan Allah na yi wa mahaifiyarta nasiha ga ta nan a kusa da ita nace me ya faru ta ce wallahi malam sai da ta sa na kashe aurena bayan na dawo gidan tana cewa in fita in je ne zina in samu mana kuɗi ta ce yanzu malam uwarka mahaifiya ta ce ka je ka yi zina ta ce ta faɗa ɗin ai ta san mazinaciya ne sai ita ma 'yar ta ce wallahi malam mama na ma mazinaciya ce uwa ka ubanka suke yi ita ta fita ta nemo 'yar ita ma ta je ta nemo la ilaha illallah muhammadur rasulullah to gana na Maryam an ce a can fada yau kin zo da ƙarya laqad ji'ti shay'an fariya ya ukhta haruna ya ir uwar harun ma kana abuki ra'a sau'in babanki ba mutumin banza bane babanki ke maryam mutumin kirki ne maryam ibnata imrana wa ma kanat ummuki baghiya mun sani a tarihi ya maryam babanki ba karuwa bace ashe tun da suna jabu suna suna kyamar karuwanci ashe tun da ba sa san karuwanci bin maza zina ce zina ce babanki mutumin kirki mamanki ba karuwa ba a ina kika samu wannan dan yanzu ke kin yi adalci iyayenki sun miki tarbiya amma ke iki bi tarbiyar iyayenki ki je kina bin maza yau yarinya saboda arha zina ta zama arha a waya kullum mutum zai kira ta zo ki same ni wuri kaza sai kaga ta zo ta mai da kanta banza namiji ki je ki ba da kanki da ido na wata ran na gani a ɗakin wani yaro matashi wata yarinya budurwa tana ta wanke-wanke tana gyare-gyare ta gama ta je ta kwanta akan gadansu a ɗakin maza samari na kasa hakuri ne magana wani uzuri ya kai nace wannan yarinyar mai tsiya nan yace malam sai dai Allah sauri ai wannan malam sai ta sati biyu a ɗakin nan me yake kawo ta wallahi abincin rana kawai take zuwa ta ci a bata abin karyawa a bata nan kashiya kuma a rinka kwana da ita ina uwarta tana gari ina ubanta suna nan yanzu wannan yarinyar in girma ta kama ta me za ta ce wa 'ya'yanta kuma abin mamaki samari wulakantattu ba wasu masu daraja ba amma ita ba tarewa ma take ma a ɗakin samarin to yau akwai 'yan matan da waya ake buga musu a kama musu hotel a manya-manyan gari sai ta je ta sati biyu a ɗakin wani a hotel yana lalata da ita bai ba ki sadaki ba bai je ya gaya wa iyayenki ba da mutuncinki da kimarki da darajarki ki dai wani yana kwanciya da ke yana lalata miki mutunci me za ki samu a duniya wata sana'ar ta kenan da shi take zuwa Dubai da shi take zuwa Ingila da shi a kai ta America wata kawai duk da zai tafiya kawai zai kira ta da ita wata ma sai ta riga shi zuwa a yi mata visa yau ta riga shi ta kama musu hotel ita za ta yi komai amma wallahi ba bijinta ba ta kama musu hotel ta rinka musu abinci su rinka fita yawo da uwarta da ubanta amma ba miji a gama a sallame ta a ba ta 'yan dalolinta a jakarta ta dawo tana shaƙata wai wannan rayuwar wai wasu mata wai irin wannan wulakancin wai shi suka zaɓa za ki gama yanzu ne kina da yarinta kina ɗan haske in dai namiji yana haɗuwa da ke sai kin rabu wannan sanannen abu ne duk macen da dole in namiji yana haɗuwa da ita dole sai ta rabu kina raguwa shekaru kina raguwa kuma ba da aure ba kai ko baki aure ba ko namiji baya haɗuwa da ke shekarunki dole sai kin rabu budurcin nan sai ya zube dole tsufa ya zo miki fuska dole gajiya ta tabbata a gangan jikinki rufin asirinki ki zake aure na musulunci sai an gama yawon iskanci a zo a zauna wanda duk suka lalata ta sun gudu sun batta tana so yanzu kuma wai ta tuba sai a fara rike sharbi ana shiga islamiya you have already wasted your time yawma la yanfa'u nadam baƙin ciki ya kashe ki sai dai wani ɗan uwanki mazinaci mai ciwon ƙanjamau mai ciwon sida mai ciwon AIDS shi zai zo ya neme ki ya aure ki a haka a wulakance kina masa laifi ya ta zabga miki mari ki sha uban kuka kuma ba inda za ki yi fasharat ilai da suka yi mata magana tunda ta ce ita azumi take ba ta magana sai ta nuna shi ya Maryam kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya yaya za ki nuna mana yaro ɗan da yake cikin zanin goyo mai mai magana ki ba mu ansa a ina kika samu wannan ɗan shikenan matar kirki za ta haifi ɗan kirki kuma sai ya kare ta yau ga ɗanta yana zanin goyo yana ba ta kariya kin ga walittaka waɗannan su ne waliyan Allah ina mata da ake ba ku labarin waliyai wance waliya to ga waliya ta farko na Maryam qala inni abdullah kawai sai ga jariri yana magana ni bawan Allah ne atani alkitaba Allah ma ya bani littafi la ilaha illallah ana haifanka kana zanin goyo har ka zama annabi waja'alani nabiyya, kuma ni annabi ne, ni da kuke gani na dan Maryam, ina da littafi kuma ni annabi ne. Waja'alani mubarakan aina ma kuntu, Allah ya sanya ni na zama mai albarka duk inda nake, kamar yadda uwata ta zama mai albarka. Allah ya mun wasiya, wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, Allah ya mun wasiya da sallah da zakka matukar ina raye. A'a, me yasa kirista ba sa sallah? Me yasa kirista ba sa ba da zakka? A'a, ga Nabi Isa yana cewa wa ausani bis salah, Allah ya mun wasiya da sallah. A'a, yaya ba ka samar sallah? Yaya ba ka zuwa sallah da ku? Ku zo mu sallah. Isa da Maryam yana sallah, nana Maryam tana sallah, ku zo ku ba da zakka. Ya ce matukar ina raye. Ya ce kuma wa barran bi walidati, Allah ya sa na zama mai biyayya ga mahaifiyata. Wannan Allah, ku duba kariyar Allah, ku duba yadda Allah ya mutunta nana Maryam. Ɗanta yana zanin goyo yake cewa zan bi ki, zan miki da'a. Irin wannan Maryam ɗin muke nema a gida, wanda za ta samu ‘ya’ya masu mata biyayya da ladabi. Kuma Allah bai sanya ni mai girman kai kuma ɗan wuta ba. Amincin Allah kuma ya tabbata gare ni a lokacin da aka haife ni, a lokacin da zan mutu, a kuma lokacin da za a ainihin tashe ni a kiyama. A'a, ashe Isa haifansa aka yi, ashe Isa ba Allah ba ne. Wa salamun alayya yawma wulidtu. A'a, yaya Allah zai ce yawma wulidtu in har Isa Allah ne? Yaya zai ce an haife ni? Wa yawma amutu, ashe Isa dan adam ne yana mutuwa? In ba haka ba, in Allah ne, ya za ya ce, ya ce zai mutu? Wa yawma ub'athu hayya, kuma da ranar za a tashe ni ina raye. A'a, ashe Annabi Isa za a tashe shi a kiyama? Ashe akwai wani Allah ba shi ba, tunda shi ma ya yarda za a tashe shi? To yaya kai yadda aka yaudare ka, ke yadda aka yaudare ki cewa Isa Allah ne? Bari ku ji Qur'ani, yace zalika Isa ibn Maryam qawlan haqqin ladhi fihi yamtarun, ai wancan shine Isa dan Maryam. A'a, Isa ibn Maryam, Isa dan Maryam. A'a, ashe yana da uwa, ashe yana da mahaifiya? Shine zancen gaskiya da kuke shakka a kai, ya ku kiristan duniya. Wai yaya aka yi nana Maryam ta samu wannan matsayi ake ta ba da labarinta a cikin Alƙur'ani haka? Nana Maryam baiwar Allah, to ki ƙoƙari ki zama baiwar Allah. Khadija binti Khuwailid, mata ta uku. Wa ma adrakum ma Khadija, man Khadija? Kin san Khadija? Khadija binti Khuwailid wata babban mace mai daraja, mai matsayi, mai kima, mai ɗaukaka, matar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama. Khadija da wata rana nana Aisha ta sha iska a gidanta, take gaya wa Annabi. Manzo Allah yana yawan cewa Khadija, Khadija. Annabi yana son Khadija, ku gaya wa duniya wallahi. Yana ƙaunar Khadija. Annabi yana Khadija, Khadija, Khadija. Kishi irin naku na mata ya kama nana Aisha, ta ce ya Rasulullah, me ya ka damu kana ta kiran wata mace ta mutu? Ba Allah ya canja maka wanda ta fita ba? Annabi kawai sai bata rai, ce wallahi Allah bai canja mu tafi ta ba, wallahi Allah bai canja mu tafi ta ba, wallahi Allah bai canja mu tafi ta ba. Khadija, Khadija ita ce ta haifa wa Annabi ƴaƴansa duka, in banda Ibrahim al-Mu'azzam, dan gidan Mariya al-Qibtiyya. Amma yaya Khadija ta samu wannan matsayi? Ita ce wannan baiwar Allah mai matsayi da daraja da ta haɗu da Annabi sallallahu alaihi wasallam, ta aure shi bai taɓa aure ba. Ita kuma a matsayinta na bazawara, Khadija sai da ta yi aure biyu, ta zauna gida biyu shekaru, kowane gida sai da ta haifi ‘ya’ya. Amma daga ƙarshen rayuwarta ta yi babban tsuntuwa, babban rabo, ta aure Annabi. Wannan bawan Allah mai aure dan Allah, wannan bawan Allah mai aure don taimako, wannan bawan Allah mai aure don jin kai yana saurayinsa matashi bai taba aure ba shekara 25 ita ma 25 ta aiko masa ta hanyar wata nafisa tace a gaya wa Muhammadu ina son sa yace a gaya wa babban shi baban Aliyu Abu Talib suka kulla kasuwanci da shi kafin wannan lokaci ya dauki kayanta ya kai Sham ya sayar mata a dawo a yi lissafi ta dauki nata ta bashi riba tace wannan mutumi yana da amana ina son aure shi aka gaya wa annabi ya ce ba komai kin ga bambancin auren da da yanzu su yanzu masu auren yanzu auren sha'awa ne auren mai kwalliya auren mai kyakyal an sa jaka ya kyakyal ya kyakyal ya kyakyal ana tafiya auren yana ke jaka auren masu bayyana tsarki auren matar da za a dauke ta a sa ta a gaban mota ana yawo da ita ana sauke gilas auren huce haushi mata na ta gida na ta bata mun barin ƙara aure in sa mata haushi shi sa auren ku baya albarka tunda kun aura ne don kulakanta ta gidan auren sha'awa sha'awa ta gane shi bai da hali bai da iko amma sai ya ƙara auren ƙara talauci baya iya ciyarwa baya iya shayarwa baya iya biyan kudin haya baya iya biyan kudin makarantar yara baya iya kai matarsa asibiti ya kula da ita baya amma ya ga wata yarinya budurwa tana dauko masa hoto tana tura masa a waya yana gani ji ya gigi ce sai zo yana niki susa ni fa aure zan kara ki ce baka isa ba wallahi babu ci babu sha ba wurin zama yalwatacce ba ka iya daukar nauyin ƴaƴanka wani aure zaka je ka garo mana wahala wata mata tai kuka tace wallahi malam bana kyamar aure wallahi malam ban isa ne fada da dokar Allah ya aure ba amma wallahi malam miji na bai cancanta ya aure ba tace da ƙyar muke samu abin da zamu ci ƴaƴanmu da ƙyar muke biya musu kudin makaranta yanzu yaje ya auro wata dan wannan wahalar da muke yi yasa ƴar wasu wahala dan wallahi ita ma in ta zo gidan nan sai ta wahala ragas zamu sai malam zan yi iya ƙarfi na sai na hana shi auren nan nace ina goyen baya ina jaddadawa da zan iya ne ko qur'ani na ga malam yayi shiru ina jin baya tare da ni malam bai goyi baya na ba Allah ya saka da alheri malam yace wallahi ina bayan ka to kaga kun samu ƙuri'a kenan jama'a yana da kyau mai aure yayi aure wanda zai ƙara aure ya ƙara aure amma yaushe ake ƙara aure ku daina auren gadara auren aboki na yayi sai nayi ko da ban cancanta ba auren waye ba fa da amfani ku yi aure dan buƙata ku yi aure da za ku iya ɗaukar nauyin iyalinku ba ku je ku ɗauki 'ya'yan mutane ku aure su ku ba su cikin yunwa ba ku ba su cikin talauci mutum ya zo ana ango amma gidansa ko ƙwayan shinkafa babu ango yana kaɗa kai ya je gida ba abincin dare ina zama ango yau dai na san maza ba za su ji daɗin karatun nan na ba amma na faɗa wannan Khadija haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya aure ta ku saurara kuna dariya zan dawo kanku fa yawa akwai karatunku yana nan tabba kuna buɗe baki kuna dariya ba zan zo kanku akwai naku a nan gaba dukan ƙarshe zan muku da ƙyar za ki tashi daga masallacin nan Allah ya tsayar da yawa ki gama dariyanki yanzu an jima za ki kuka ai an san Khadija ko? Ai an gane na Khadija ko? To annabi ya aure ta. haka aka zo babansa Abu Talib shi yaje huduma shi yaje neman masa aure ya aure ta a duk duniya an ce ba matar da take miki miji ta tallafa miji ta agaza miji irin na Khadija da Annabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah kina taimakon mai gidanki kudinki yana gani ya ci ko ko in an baki boyewa kike yi manzo Allah ya ce wasatni bi maliha nana Khadija ta taimaka min da dukiyarta nana Khadija da kudinta akai farkon da'awa ta taimaki mijinta ta rufa mijinta asiri ba irin ki ba yau kin tara mijinki baya ci sai dai kawayenki sai dai abokananki sai dai kaza dinki amma mijinki baya banuwa ta taimake shi ta agaza masa lokacin da aka nada shi a matsayin annabi manzo a duniya ba inda yaje ya kai kukan abin da ya gani da ya ba shi tsoro sai matarsa yaje zaru hira kai idan zai tafi kogon hiran ita take masa cefane ita take sai mai kayan abinci guzuri ya tafi da shi ya je wannan kogon tun kafin a nada shi annabi ya gama in abincin sai kare ya dawo ta nada tanadan masa ta taimake shi da dukiyarta lokacin da mala'ika ya zo masa da wahayi ya tsoruta ya koma gida wurin Khadija ya tafi irin wannan matan muke so wanda in miji ya fargita sai ya tafi wajen mijin matarsa in miji ya shiga damuwa sai ya zo wajenki kina da kare ne kina daukan miji da damuwar miji ki dau damuwar ki kuma ki dau damuwar mijinki irin wannan matan muke nema yazo yana zammiluni zammiluni dafiruni dafiruni kulullubeni na tsorita na tsorita ita ta dauko mai yafi talluba masa ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal mudaththir ashe ya kamata idan mijin ke shiga damuwa ki taimaka wajen yayi masa damuwa ashe ya kamata idan mijin ke zo a wurin aiki an bata masa ki kwantar masa da hankali ashe ya kamata idan mijinki yazo da bakin ciki ki kokarin ki shimfida masa rayuwa mai dadi ya dawo yana cikin fushi ke ma kin turbune fano kuma mai akai maka haba haja haba a wannan zamanin ai sai za hawan jinin sai daga ai ai ba a turbune wa miji ai in miji yazo rai a bace ai ba a yadda ai fushi in kin ga yazo ransa a bace to yi kokari ki sawa kanki wani yanayin da zaki iya karbansa ki sauke wannan damuwa ranka ya dade Allah kara maka lafiya Allah kara maka imani mai gida na kaina naka kamar ranka bace kada ya bata maka rai suke duk wanda ya bata maka Allah mana maganin shi zai ki jira amin kin kwance masa da hankali a kawo mai abin da yafi so a ce ya zauna a cire mai hula kunna masa fanka in babu a masa bibita a bashi ruwan sanyi malamai suna cewa duk inda mutum ya shiga damu aka bashi ruwa mai sanyi ya sha yana lowering temper a zauna kusa da shi a yi kokari a kwantar mai da hankali haka na Khadija ce ta ce da ya Rasulullah kalla la yukhzika Allahu abadan Allah bai tozatar da kai ba yace laqad khashitu ala nafsi ina jiye wa kaina tsoro ya Khadija naga abinda ban saba gani ba wani yazo min mala'ika yace nayi kaza nayi kaza nayi kaza yace nayi karatu tace shirya 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 mu tafi gidan wani babban malami dan gidan bafana mai ilimi ne zai ba mu labarin meye wannan ya same ka ta dauki mijinta ta kama mijinta ta rike mijinta ba ke yau tsakaninki da shi ba kilomita 10 ba a zama daidai wata tace wallahi malam in yazo ba ma zama wuri daya yana can ina can in yana fada da na ga ya fara fada sai in ce to mu kwallafiya sai ta je ta ga naki saboda zai yi bala'i, ita kuma babu basirar da za ta yi maganin wannan bala'in da yake yi. Wallahi ba za ku ji daɗin rayuwa ba in ba ku gane maza ba. Duk macen da ba ta je makaranta ta karanta waye namiji ta shirya ya za ta riƙe mijinta ba, za ki wahala. Namiji kamar jariri ne, kun san jariri sai an san yadda ake riƙe shi. Idan aka riƙe shi aka yana inya 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 yana kuka, sai a juya shi a ɗora shi anan ana kaɗa shi yana kuka, sai a daɗa juya shi anan sai a daɗa ɗaga shi anan a'a nawa kana kuka, a'a nawa kana kuka, sai ga daga kuka ya fara dariya. To shi ma namiji haka ake masa. Za ku yi dariya, za ku yi mamaki. Wallahi wanda take wa mijinta haka ita ce number one, kuma ita ce mijin nan baya tunanin wata in ba ke ba. Barin ba ku labari, mahaifina Allah ya masa rahama, lokacin da mahaifiyar mutarsu ya auri wata mata, ni na sani ina yaro, na san yadda mahaifiyata take kula da babana, kawai na san da wannan, ina iya tunawa yanzu a kwakwalwata. Sai Allah ya bashi damuwa ya rabu da ita, ta riga shi tafiya. Sai Allah ya aura masa wata, ita ma ta arzu. Mahallin shahid lokacin mun girma, dattijan nan shi babanmu kenan, idan ita matar ta tafi kamar ganin gida sai mu ga ya shiga damuwa, kuma ita kadai ne matarsa. Muka ce baba ka ƙara aure wannan, sai ce a'a wannan din mata isa. To yaya muka ga kaza? Sai ce ita take mun kaza, ita take mun kaza, ita take mun kaza. Yanzu ba ta gidanta a cike da yara da ba su abinci da kulawa da mai gidanta kaza kaza. Mu kanmu muna yara, in kai masa wata irin miya sai mun zo muna so da tukunyan nan. Kashi uku ne, amma ta tsaya ta kimɓa shi sosai. Wata rana kawai yana abin nan sai muka ga ya ce zai yi tafiya. Ce ina za ka je? Ce zan je na kota. Da kanka baba za ka je? Bari mu je mu ɗauko. Ce zan je na kota. Wallahi da kansa ya tafi ya je taho da ita. Me yasa? Saboda tana kyautata masa. Amma yanzu kin san ke akwai matar da za ta tafi ce yaushe za ki dawo ne? Sati biyu. Sai ya ce a'a ki wata biyu da Allah. Saboda bala'inki. Fitina ya ce wallahi in Allah ya taimake ni sai tafiyan nan na fi samun nutsuwa. In kin ga mijinki kin yi tafiya kin ba shi sati biyu ya ce ki wata biyu ko ya ƙara miki wasu sati suka, to wallahi akwai matsala. Ya gaji da ke zaman ƴaƴa kike kawai, sai dai in wata larura. Amma duk inda namiji yake jin daɗin matarsa malama, idan ta tafi so yake ta dawo, ta dawo, ta dawo, ta dawo. Amma in kin zama mai shan mai, mai zuƙa, mai takurawa, mai fitina, mai kaza, to ba yanda za a yi da ke, kin zama ƙarfan ƙafa saboda kin tara yara, manyan yara, kar a haɗa masa zanga-zanga a gida. In ya samu ya danna ki, to sai ya ɗan samu hutu, kin samu matsala wallahi. Ku yi wa yadda mazajenku za su so ku, su ƙaunace ku, su girmama ku, su mutunta ku, kamar yadda manzo Allah yake sanna na Khadija. Ta ɗauke shi ta kai shi gidan baffanta. Ka ji abin da ya samu mai gidana? Ya ce ina, ai wannan yana nuna cewa annabi ne shi. Hadan namusul ladhi unzila ala Musa. Ai wannan shi ne mala'ikan da ya sauka a kan annan Musa. Ina ma da ina tare da kai lokacin da za ka zama annabi, kai ƙarfi, sai na taimake ka na azaza maka. Daga nan annabi ya samu rilif, daga nan na Khadija samu rilif, aka dawo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, aka ci gaba da kulawa da shi. Ke barin gaya miki saboda san da na wato kulawar da na Khadija ta yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi bayan ta mutu ƙawayenta ma sun ci moriyarta, abokananta ba wai ita ba, har bayan na Khadija ta rasu abokananta ƙawayenta annabi yana bin su, yana kai musu ziyara, kai musu abin arziki. Ina wannan matar Khadija? Ina take? Wanda yau in kin mutu mijinki ƙawayenki ma zai rinka taimaka musu, ba wai a zo ana Allah wadare da ke ba. Wata rana annabi ya sa aka yanka dabba a gidansa, ya ce ina wance ƙawan na Khadija? Aka ce tana nan. A ce ku kai mata nama. Ina wance ƙawan na Khadija? Aka ce tana nan. A ce ku kai mata nama. Ina wance ƙawan na Khadija? Ku kai mata taimako. wallahi in annabi ya kawo abin taimako sai ya raba wa kawayen na Khadija. Wata rana yana zauna a gidan sai aka yi mai sallama, wata tsohuwa ta zo aka yi mai sallama sai ya fito, wa alaikum assalam, sai ya ce marhaba marhaba sannu da zuwa, sai yake gaya matan sai ya ce Allah sarki wance kanat tudhkiruna bi ayyami Khadija, wannan kawanna na Khadija ne ta zo tana tunatar da mu rayuwar da muka yi mai dadi a kwanakin da muka rayu da nana Khadija, wannan kawarta ce fa ba ita ba. Haba ai dole nana Aisha ta kishi da ita ake, nana Aisha ta ga cewa wannan mata fa ba ta duniya amma ana yi da ita, irin wannan matan muke nema wanda hatta mutu mai gidanta yana yi da ita, kin mutu amma mai gidanki yana yi da ke, yana kulawa da ke, ya taimaki ƴan uwanki, ya taimaki danginki, wannan shine ribar mace ta kyautata wa miji. Ki zama mai da'a, ki zama mai biyayya, ki zama mai ladabi, ki zama mai sakin fuska, ki zama mai tausayi akan mijinki, kar ki zama almubazara, mai almubazaranci. Ki daina yin auren jari, ki daina yin auren wane ne, za mu cire banmu. Wai wasu mata suna hira, suna hira, ke nawa kike tatuka, ai kaza nake ja, ke fa nawa nake, wai ana so kowane miji wai sai an tatuke shi daga mai sata, da wanda take yaudara ƙarya, da wanda take masa obabil, da wanda gashi nan dai an waye gari yau, kafin ka samu matar da za ta aure ka dan Allah sai an sha wahala. A saurara, wata ta aure shi kawai ta ga yana sa riga mai kyau, da haka da ta ga rigarsa mai kyau sai ta ce kai wannan akwai maiƙo, ayya ana hayan riga wallahi ba ta sani ba Hajiya. Wata ta aure shi, ka gama daga hannunka ba tsayawa zan yi ba, dan sunna TV wai kunji wai minti biyu, ina ma mai ma na fara yi, ai sai na kwankwashe koyo gaba ɗaya kafin na fitar gurbin. Wata ta aure shi saboda ta ga zankaleliyar mota da yake hawa, ayya watakila motar haya ne, watakila motar bashin banki ne. Wata ta aure shi saboda wata sifa da ta ga yana da shi ya mata kyau, ki sani ba kyau za ki ci a gidan shi ba, mai kwalliya, ɗan gaye, mai ado, mai kaza, wannan ba shi za ki ci a gidan ba, mu'amala mai kyau wanda zai tausaya miki. Duk macen da bata auri mijin da yake tausayinta ba za ta wahala. Idan za ki aurar da ƴarki ko idan za ki aure, ki tabbatar kin samu mijin da yake tausayin ƴarki, yake tausayinki. Dan wallahi mata, daga ƙarshen rayuwarku zaman aure tausayi yake sa rike ku, saboda halinku bai da kyau. Ku yi haƙuri, da yawanku tausayi jin ƙai yake sa a ci gaba da rike ku. In kika auri mijin da baya da tausayi, baya da jin ƙai, ko ƴarki ta aura, to wallahi za ta yi ta yawo a ciki. Da haka ku fi mayar da hankali, ku focusing akan wannan janibi na tausayi da jin ƙai. Wane ne idan na aure shi zai tausaya mun? Wata rana muna aikin hajji, muna jami'a a Madina, an zo tsakanin Arfa, mun baro Arfa za mu tafi Muzdalifa, sai muka ga wata mata tsohuwa gaba ɗaya irin ƴan Indiyan nan ne ko ƴan Indonesia ne ko ina ne, gashinta ma fari gaba ɗaya ba ta iya ma ɗaura ɗankwali, sai ga wani tsoho a bayanta, tsoho da sanda ya tsufa tufuf, ƙafafuwan sun naɗe da ƙyar yake takawa, cakal cakal. Matan nan ta zo ta sa gadon bayanta ya jingina a jiki, a haka take jansa, a haka take jansa, in tafiya ta yi tafiya daman ba su da girman jiki, wallahi sai ta goye shi. Abun mamaki ta wayi gari, ba wai bai shi ya goye ta ba, ya fi ta rashin lafiya, ya fi ta gajiya, wallahi ita take goya shi. Sai wani ya ce mana, kun san wannan mijinta ne tun suna yara ƙanana, aure ne aka yi na mutunci, matarsa ce wannan, kuma yanzu ana nan ana wa zai riga wani mutuwa. Sun samu dama an biya musu aikin hajji, suka ce ɗaya ya ce ba zai taho ba sai da ɗaya, ɗaya ma ya ce ba zai taho sai da ɗaya. haka suka tawo irin wannan mata ake so mai kulawa da mijinta a lokacin da yake da wadata da lokacin da talauci ya same shi tsufa ya same shi wata mata ta zo tana jinyar mijinta irin jinyar nan mara dadi mai ciwo mai matsaloli ya zo ba lafiya kuma kudin sun kare kullun sai ya ce a kawo kaza yana kwanci sai ya ihu ya ce a kawo mun kunu in ta dawo kunu ta kawo sai ya ce a kawo mun kosai sai ta je ta nemo kosai ina sai ce zo galai kuma duk abin da aka kawo baya ci irin rigima din nan na marar lafiya a kawo mun kaza a kawo mun a kawo ya kiye ci a kawo ya kiye ci kawai wallahi da ta zo ta daka mai tsawa aikin banza kana wahal da mutane kace a kawo kaza kace a kawo kaza an kawo baka ci ba kai dai rigiman naka wannan ciwon naka ya zama matsala kin ga wannan matar ba ta da tarbiya wannan matar in ƴaƴan mai gidan nan suka same ta suka ga tana yi wa ubansa haka ba za su gama daidai ba ai ba a yi wa mara lafiya haka ai komi ya ce a kawo aje a kawo a lallaɓe shi ci lallaɓa ake daga ƙarshe mutumin nan mutuwa yi kuma abun mamaki duk zagin da ta yi masa ɗan abin da ya bari na gado da ita aka raba ita ba ta zo ta bilaye ta ce ɗaya bisa takwas daidai tumuni to irin wannan mata mai mummunan ɗabi'a to ba mata ce ta ƙwarai ba Allah ya sa kuna fahimta na Nana Khadija a taƙaicen taƙaicewa annabi ya ji daɗin rayuwa da ita kuma ta taimaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce matarsa ta farko ita ce uwar gida in gaya muku wani falalan Nana Khadija ita ce matar da bai taɓa yi mata kishiya ba in kina so ki samu wannan matsayi ki koyi da Khadija in kin isa kun ji dai matan annabi guda 13 ko wallahi duk rayuwar da ya da manzo Allah da ƴaƴan da suka haifa tare da Nana Khadija kin ga dai ba zaura ce ko to wallahi bai taɓa mata kishiya ba walam yanki alaiha ghairaha ina wannan matar da ta rike gida ta iya rike miji ta kyautatawa miji ta kyautatawa dangin miji ta kyautatawa iyayen miji ta kyautatawa ƴaƴan miji ta zama tana zama don Allah da miji yaushe zai tunani ya miki wata kishiya yawa-yawan kishiyoyin da ake zabga muku a gadon bayanku halinku ne yake jawowa shi namijin in ya sha wahala yana neman alternative ne yana neman yaya zai yi sai ki ji wata kanwar suna cewa yaya ya kamata ka dan kara ne ko ki ji mahaifiyar suna cewa baba in baka kara aure ba zan tsine maka to kin haɗu da sulka ne matsala kenan ta ce wa ɗanta ko ya ƙara aure ko ya tsine mata albarka ko ta tsine mai albarka bai yi mata kishiya ba wallahi sai da tarasu ya auri Sauda ko ya auri Aisha Nana Khadija amma sai da annabi ya yi mata 10 a lokaci guda riwaya ta tabbatar ya rayu da mata 9 kowa da gidanta amma ita Nana Khadija ita kaɗai ta ci gwamnatinta gaba ɗaya ta ci ta more ke ma in kina so ki malkashe alhaji ki rike shi ki toshe ki kare handama ki kyautata wallahi akwai mutumin da aka ce malam ka kara aure mana yace a'a dan me ake kara aure aka ce dalilai da yawa yace to duk abin da ake nema mace ta yi wa mijinta ni matata tana mun to dan me zan kara aure aka ce a'a sunna ne yace a'a ai ita wata sunnar tafi wata ai yace hankali na a kwance a gidana ba ni da matsala tana tausayina in ba ni da shi tana rufa min asiri ba ta da kazanta ba ta da gulma ba ta da kitififi ba ta tayar min da hankali ni gani nake ma ni nake cutarta akan me zan kara mata ce ba zan kara ba aka ce qur'ani ya ce fankihu fankihu ma qabala kum min nisa'i masna wa thalatha wa ruba'a ce Allah saka da alkhairi da man ayoyin qur'ani ai ba duka zaka yi aiki da su gaba daya ba yanzu kin ga wannan me ya jawo masa wannan ba wai kin auren yake ba amma yana ganin yana some full satisfaction duk abin da namiji yake bukata a wajen matan nan tana masa da kai in mutum ya makale yace ita kadan ta ishe shi ta biya mai bukata shikenan magana ya kare wata mun je ta yi mana abinci a gidan mijin ta mana hidima nace kai nace mai gidan nan ce kai zan yi wa mata gidan addu'a fa yace mallam ka san da irin addu'a da zakai nace ina miki addu'a hajiya dan ba nan ce uwar gida ba a nace uwar gida kenan akwai wata nace Allah ya dawamar da ki kun san ma'ana Allah ya dawamar da ita ita ce daga ita za a fara da ita da shi sai kabari nace kuma Allah ya kade ta ki wahdaki la sharika laki ke kadai la sharika ta laki ba ki da abokiyar tarayya tace mallam an gaishe ka duk randa zaka zo garin nan mallam ayi mun waya zan maka abincin da zaka sha mamaki shi ko mai gidan yana kallo na a gefe yana haka yana ba amun ba yace mallam muna fada manufar kari fa da aka kyautata wa miji yakan sa namiji ji ya hakura ya rike kyanu bi amma ba goyen bayan kare miki kisha nake ba mata ta uku nana Aisha kun san waye nana Aisha yar gidan sayyidina Abubakar wata baiwar Allah masha Allah tana yarinya karama a ganin goyo aka kawo annabi sallallahu alaihi wasallam hotonta mala'iku suka kawo masa cewa wannan hadihi zawjatuka fi dunya wal akhirah wannan matarka ce duniya da lahira ya aka bude masa ya ganta ai kawai sai aka aika gidan Abubakar yace yana san Aisha shekara 6 aka daura auren annabi Aisha shekara 6 ki tuna yarki mai shekara 6 ya take shekara 9 nana Aisha ta tare a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara 9 yarki ma bata gama ma primary ba tana lakwal bata gama ba amma haka ta tare gidan annabi yarinya mai basira mai tarbiya yar gidan sayyidina Abubakar mai ilimi Imam Zahabi yace duk duniya ba a taba yin wata mace mai ilimi nana Aisha ba yar gidan Abubakar ta tare a gidan manzon Allah tana yarinya dan kananan dabbobi in aka bata aikin gida irin tankade tankadan gari sai ta zo tana tankade dabbobi su ture ta cinye ko ta zo tana tankade bacci ya kama ta tai bacci sai an dauke ta an kai ta dakin ta da hannu aka riko ta aka sata a dakin ta shekara 9 amma sai da ta zama ita ce overall number 1 a gidan annabi saboda tsabar iya rike miji da haka abun ba shekaru bane wata zaki ganta cinkus zaki tsumma shekarun amma kwakwalwar ta yara sai ta hukawa miji eh wallahi hakuri nake da kai wallahi kina murkuda baki Hajiya a mijin naki kike haka mai gida ki murkuda masa baki kina wallahi hakuri nake da kai ai shiru ake amma yaya Aisha ta rike annabi bari in gaya muku wani abu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ko jinya yayi jinya a gidansa rashin lafiya in yana dakin wata matar tambaya yake aina ana gadan a ina nake gobe a ina nake gobe yuridu yawma Aisha yana nufin yaushe ne ranan nan na Aisha ranar girkinta kin kafa wannan gwamnatin a gidanki kin samu wannan matsayin ta yadda mai gidanki yana dakin kishi yake yana tunani ya dawo danki ko ku Allah Allah yake yi yana girkin ke ce da Allah Hajiya yaushe zaki gama ne mana ya gaji azaba ki ga miji yana Allah Allah ya tafi ko kuma fa saura miki kwana daya wai sai ki ji shi wai ya tafi wai gidan kishiyarki yaya aka yace wallahi na manta na dauka kin gama dutinki in kin ga haka ta faru fa akwai damuwa ai mijinki ya kamata kwana biyu yake miki to kawai ki ga a kwana na uku ma ya sake dawowa kice mai gida ka fa gama za ku koma yayi santi kenan to wannan kin mallaki miji amma baki gama ba yayi gaba akwai damuwa to annabi tambaya ke aina ana gadan ina nake gobe kai da karshe dai annabi sai ya ce da Allah ko za ku min izini a kai ni dakin nana Aisha ta mun jinya suka ce mun baka dama manzo Allah a karshen rayuwar sa malama a dakin nana Aisha ya rasu nana Aisha a hadisin Bukhari da Muslim tace mata baina haqinati wa zaqinati annabi ya rasu tsakanin habana da kirjina yanda uwa take rike danta take kama danta ta rike shi haka tana shayar da shi nono haka nana Aisha ta rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har mala'ika mutuwa zai dauke shi abu na karshe da ya shiga bakin manzon Allah yawo ni yau nana na Aisha ne a bakin sa aswaki ta tauna yayi laushi wai bana ma abin shi ya tauna ba fa aswaki aswak sai da ta sa a bakin ta ta tauna ta sa masa a baki da shi ya cika alaihi salatu wassalam annabi a dakin nana Aisha yake har yau har gobe har kiyamu sa'a duk dakin matansa ba ta aka shi ba dakin nana Aisha saboda tsabar kulawa da miji nana Aisha take idan annabi yazo zai baccin rana a gidana akan cinya ta yake filo bacci idan zai yi da rana ba filo ake samu ba sai ta miƙe kafanta kamar yadda danta yake kwanciya a kanta dan mace zai kwanta a kan mace wallahi haka annabi yake sa kansa ya kwanta a kan cinya nana Aisha ya sha baccinsa tana kula da shi nana Aisha ita ce wannan matar da nana Sauda shekaru ya kama ta annabi ya ce ya Sauda binti Zam'a ko in sauwake miki in baki dama mu bar aure in sake ki ta ce haba ya Rasulullah ufa tabbas ya kama ni yanzu shekaruna ba ni da buƙatar ɗana mishi don haka ya Rasulullah ga kwanan girki na na ɗauka na ba wa matarka Aisha ta yi girkinta ta ci girkinta kuma ta ci girkina annabi ya karɓa kuma Aisha ta karɓa a riwaya aka ce na Aisha ba ta taɓa jayayya da nana Sauda ba ita ce number one ɗinta a gidan nan saboda me ta ba ta abin da ya fi komai tsada yanzu ke dan Allah kina iya ba wa kishi yake kwananki malam ka ji wa'azin ce sai la wai bai zai yi ba kaga karatun nawa ma sai dai in tattara ku koma da shi kenan kina da wannan imanin da zaki iya ba wa kishiyarki ranar girkinki wata bugo waya wallahi malam ni ba zan yadda da abin da ake ba wallahi mai gidanmu azzalimi ne yana cutata wallahi malam ya zo har yanzu bai dawo ba yanzu gashi nan karfe 11 an ba ita kuma abokiyar zamata karfe 9 ya dawo mata wallahi ba zan yadda ba na ce a'a ki bi a hankali wataƙila wacce ta fi ki iya hira ne ki bi a hankali wataƙila tana da ɗan abubuwa da take ba shi in ya je ta ɗauki hankalinsa ɗan abubuwa kin san namiji yana son ya rinka ganin kwano a rufe bai yi tafa ne ba sai a ce a bismillah a menene a buɗe ka gani mutum ya ɗan ga ɗan abubuwan nan haka a ɗan kwakwance a kwakwance ya gyara a bashi ruwa mai sanyi ya sha kafin ya tafi ki ɗauki tishu ki ce tsaya ki riƙe kansa haka ki ce dakata ki goge masa baki ki ce kar ka je wacce ta gani ta ce ita ma za ta maka gobe duk mijin da ake masa wannan dole ya makara a gidanki amma ya zo ruwan sha ma bai da shi ba fuska ya me ya kawo ka yau din ha bai zo ga yayansa ba a gidansa wai tambaya take wai me ya kawo shi gidansa ne fa halinki bai da kyau ita ba ta akai kwanan ta karba nana Sauda ta girmama Aisha ta ba ta wannan aka ce mutunci ake yi sosai da girmama juna nana Aisha tana son nana Sauda saboda ta mata mutunci wata haihuwa fa ta yi ta haihu jego sharkar mai gidan ya ce dalla zan koma ɗakin wance sai ta ce ina za ka ya sha to ai kin haihu ta ce wala ba inda za ka ni zan ci gaba da girki na yace yanzu dan Allah da wannan jegon zaki shiga kitchen tace wallahi zan tuka ma tuwo lafiyayye zan ma duk abin da nake shi dan ajiye shi nake yi nayi wa miji aiki yace zafin gawayi na jego zai dame ni da warin jego tace wallahi tare za mu jegon nan na kai ba wani rabon kwana da za a yi nace yanzu mata ashe har kun waye kun fara ajiye maza suna jego tare da ku a daki wannan rashin tausayi wannan rashin jin kai wannan rashin daga kafa da aka bincika ashe ba ta shiri ne da kishiyar ta yadda ta yi ta shiga kitchen tana jego ta dafa abinci kin ga mai jego fa kawo taimako ake kawo mata amma wannan matar ta yadda ta shiga kitchen ta yi wa mijin nan abinci a dole a haka wai sai ya kwana a ɗakinta sai ga mai gida ya dawo karfe biyu yaro jariri yana kuka sai a ce tashi 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 ka rike mun shi tashi rike mun shi yana haka yana haka yana haka yana gengedi dan Allah ku daga musu kafa don Allah idan kin haihu ki cewa mijinki ya koma ɗakin kishiyarki dan Allah in ma ke ke kadai ne ki gyara masa ɗakin sa ya koma can ku dan hira amma ki takeice masa wannan zafin gawayin da zafin gaushin wutar ko da yake a babin kyautatawa in namiji ya ga zai iya yi yana da kyau tunda hakkinta ne kwana kwana ba wai yana nufin alakar aure ba kawai ya je ya taya ta jegon in ya ga zai iya yi wannan abu ne mai kyau Allah ya masa albarka da haka nana Aisha ta yi wa annabi shimfiɗa mai kyau a rayuwa ta kyautata masa ya so ta ya kaunace ta a hadisin Bukhari hadisin Abdullahi dan Amru an tambayi manzo Allah a duk duniya wa kafsu yace Aisha a cikin mazafa yace Abuha babanta ta rufe kofa ita aka fito kuma babanta aka fito amma wannan son da yake mata baya bata wani abu sama da aran da zai ba wa saura baya bata kwana sama da yadda zai ba wa saura duk da Allah ya bashi dama turji man tashau min hunna wa tuwi ilayka man tashau wa man ibtagaita mimman azalta fala junaha alayk Allah ya bashi wannan dama amma yana yin adalci a cikin matansa ki koyi da nana Aisha ki zama matar kirki ki koyi da matar karshe ita ce yar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nana Fatima annabi yana son nana Fatima yace ce yana kaunarta ita ce matar da idan ta zo daga gidan mijinta ta zo mai ziyara sai ya tashi ya miƙa ya ce marhaban ya miƙe ya je ya tarye ta yana matsayin annabi yana marhaban bibnati lale maraba da yata sani da zuwa yata sani da zuwa yata annabi ya je ya taro nana Fatima ba irin ka ba kai da yarka za ta zo gidan daga gidan aure ka ce me ya kawo ki yau shira ki tafi a'a ba gidan ubanta an tambaye ta me ya kawo ta ta zo ta gaishe ka ne ta zo ta girmama ka ne ta zo ta mutunta ka ne nana Fatima ita ce mata mai hakuri aiki yayi mata yawa a gidan Ali bin Abi Talib nika take yi nika a dutsen nika sai yanzu da markade da injin nika ba ki san wahala ba hannunki baya kanta amma wallahi riwaya ya zo hanna na Fatima yar gidan annabi number 1 din da uba ba wanda yake gadara da uba irin na Fatima amma wallahi sai da hannunta yayi kanta saboda aikin miji saboda aikin gidan miji ina masu cewa ba dole bane sai ta dafa mai abinci ina masu cewa ba dole bane matar su sai ta yi masa kaza to ya aka yi yar annabi na Fatima take aiki a gidan manzon Allah har hannunta yake kanta Ali bin Abi Talib da kansa ya tausaya mata yace ya Fatima ki je gida idan babanki an kawo ribatattun yaki kice ya baki baiwa da za ta taimaka miki aiki ya miki yawa ta kama hanya ta tafi gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ta je ta gaya masa na takeice muku riwaya sai annabi yace ya Fatima ga abin da zan baki ya fi mai aiki ki je ki aikin miji ki je ki aiki a gida amma in za ki kwanta bacci subhanallahi 33 alhamdulillahi 33 Allahu akbar 34 khairul lakuma min khadimi shi yafi alkhairi gare ku akan shi yafi alkhairi gare ku akan in baki hadimi wanda zai zo miki aiki ko wanda za ta yi miki aiki ki je ki bi mijinki wannan yar annabi ce yar gatar annabi mai matsayi matar Ali bin Abi Talib amma aikin gida ya mata yawa ta zo tana neman a taimaka mata annabi ya bata tasbihi wai sai wata mata wai yanzu wai ta zo wai ta zauna wai ba za ta yi mai gidanta abinci ba in baki mai abinci ba me za ki masa wai na je wa'azi wani gari wai wata mata sun rubuta takarda malam akwai aya ko hadisi da take mace ta gaida mijinta rasar kunya ta ku ta kai ga kuna neman aya da hadisi akan gaida miji wato in ba aya ba hadisi wato ba za ku gaida mai gida ba aya da hadisin nan da take ya kawo miki abincin rana da na dare da na yamma wannan ayar ita take kuma sai kin gaishe shi wala hunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf wal rijali alayhinna daraja in kuna so ku ji dadin aure ku bi miji feminism wannan tunanin cewa ni na kai ni ma mace ce ni ma wane ne duk mata su ne kaza ya saba wa karantarwa musulunci ya saba shari'ar Allah, addini ya ce a kula da mata, a taimaka musu, a agaza musu, amma kuma su ma sai sun yi aiki, sai sun yi hidima, ki taimake ni in taimake ni, in taimake ki, cuɗe ni in cuɗe ka, walbani walbaka walhanani walqimimi. Abinda na faɗa na daidai, Allah shi ba mu lada, wanda ne na kuskure ko tun taba harshe Allah ya sai mana. برن داك تعانا سبو دينينا لوكتي. وبهذا القدر كفاية. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام.